بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau kwanan wata 11 ga watan Rajab shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shine kuma ya daidai da 23 ga watan 2 shekara ta 2021 shekarar miladiya. Zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka, littafin Al-Mu'taqad As-Sahih واللفر رب مالمي الشيخ عبد السلام ابن برجيس آل عبد الكريم الله يجزاك مالا درهما سلام. واجي من تكيني أكرشان باب ديكي بياني كو فصل ديكي بياني غمدا كرامر وليان الله. يوكما إن شاء الله تعالى زام تاشا أفركا فصلين المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين. Abinda musulmi na farko zuwa yanzu suke kudircewa ahlus sunna wal jamaa game da abin da yake wajibi akan ko kuma game da sha'anin shugabanni na musulmi. Abinda wannan babi zai kunsa ɗan kwa shine menene haƙi ko kuma wanne irin kallo ahlus sunna wal jamaa suke wa shugabanni da Allah madaukakin sarki ya dora su akan mu, wace irin mu'amala ya kamata mu musu, ya ya kamata mu kalli yanayin tafiyar da mulkin su. Wani zai yi tambaya cewa menene ana magana abin da ya shafi aqida, za a shigo da bayani akan abin da ya shafi shugabanci. Yan uwa, wannan abu ne da yake sananne tun daga kan malaman farko zuwa yanzu, dukkanin littattafan aqida suna kunsar babi da yake makamancin wannan. Shine babi da yake bayani game da haƙi ko kuma kada in ce haƙi abin da ya shafi a shugabanci a musulunci. Saboda a cikin firkoki waɗanda suke jingina kansu zuwa ga addinin musulunci, akwai wanda suke da aqida sabanin ta ahlus sunna wal jamaa, wanda su a tasu irin aqidar suna gani duk lokacin da shugaba ya dan kauce hanya ko yayi abin da ba daidai ba ko ya sabawa wani abu na ra'ayin su ko aqidar su, to su suna gani babu laifi. Wasu ma suna wajabta cewa dole sai an fito an yake shi, an yi fito na fito da shi. Akwai wanda suke da irin wannan aqidar kamar al-Khawarij, su ne mutane na farko da suka fara yin khuruji a cikin addinin musulunci lokacin Sayyidina Uthman ibn Affan, Allah ya kara masa yarda, kun ga su ne waɗanda suka kashe shi. Sayyidina Uthman ya gabatar da mulkin sa a garin Madina karkashin koyarwa al-Qur'ani da hadisi a matsayinsa na halifan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na uku. Saboda haka waɗannan mutane suka haɗo kai daga garuruwa kala-kala daga cikin garuruwan musulunci, suka ce ba su yarda da mulkin Sayyidina Usman ba. Suka jero suka lissafo wasu laifuffuka wanda dukkaninsu babu wani laifi da Sayyidina Usman a cikinsu ya aikata shi. Yana fifita wasu a kansu, yana jawo na jikinsu ‘yan uwansa, yana yin kaza. Suka lissafo wasu laifuffuka wanda su suka ƙirƙiro kayansu, suka nasabtawa kansu, sannan kuma suka ga ya dace su tashi domin aiwatar da hukunci akan laifuffukan da suka abin nan da suka kirkiro kansu. Kuma abin mamaki akan wanda za su tattar da wannan hukunci shine shugaban addinin musulunci, ba ma ga magarin shugaba ba, shine halifa. Wanda kun ga sun zo garin Madina karkashin jama'a masu yawa suka kewaye gidan Sayyidina Usman ta yadda sai da suka hana shi fitowa hatta sallar jami'a. Wannan ƙarshe duk hakan bai musu ba, dukkanin sabbai masu kima da daraja irin Sayyidina Ali da sauransu sun zo sun yi magana amma suka ƙi sauraron su. Wanda daga ƙarshe suka shiga gidan Sayyidina Usman suka kashe shi. Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda. Amin. to wannan shine farkon khuruji da aka fara a cikin addinin musulunci to akwai wanda suke da irin wannan akida duk lokacin da shugaba yayi wani abin da bai dace ba ko su a ra'ayinsu ko da ba a ganin musulmi gaba ɗaya ba ko da kuma ba a ganin shi musuluncin ba su a ganin su kawai idan shugaba yayi wani abin da ba daidai ba to suna gani dole ne a fito ba a yi masa nasiha ba fa ba a ja hankalinsa ba a yake shi sannan bayan su akwai mu'tazila su ma suna da irin wannan ra'ayi a cikin aqidojin su suna ganin cewa babu laifi a yi khuruji wa shugaba daga cikin su akwai shi'a su ma shi'a za ku ga inda suke da wahala ku ga inda shi'a suke karfi matakar gwamnatin ba ta su bace suna zaman lafiya da shugabancin su ka duba ka gani duk inda shi'a suke karfi a duniya zaka ga in dai shugabanci ba na shi'a bane ba zaka ga suna zaman lafiya da wannan shugabancin ba to su ma ɗaya daga cikin shugabancin su in dai ba daga bangaren masu goyen bayan ahlul baiti yake ba kamar yadda suke riyawa to wannan bai cancanta a masa biyayya ba za ku ji suna kiran shugabannin musulmi a matsayin dawud shi yasa za ku ga duk inda suke suna so su kokarin kafa tasu gwamnatin ta kanta mai zaman kanta wacce ba ta da alaka da gwamnatin kasar da take mulkan mutane to saboda wannan ne da ire-iren su da ire-iren tunanin su dukkanin littafin da suke bayani akan aqida zaku ga malaman musulunci suna kokarin fito da cewa me addinin musulunci ya tsara karkashin littafin Allah da koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da biyayya ga shugaba shin idan shugaba yayi wani laifi ko kuskure shin za a fito a yake shi ne idan shugaba yana zalunci idan shugaba yana kama karya idan shugaba yana fin karfi shin za a fito ai fito na fito da shi ne a yake shi a ce sai an sauke shi an dauke wani mai adalci an dora shine abin da ya dace to wannan shine abin da ya kamata a ce mun kalla har yanzu idan shugaba yana zalunci ko wani abin da bai dace ba shin mu mabiya da yake shugabanta za mu fito mu ta tsine masa albarka ne mune masa yasin da kula uzubira bil falak da waradallahu allazina kafaru da sauran addu'o'i da ake mugaye duk inda muka zo na mu tsine masa albarka mu kwashe masa albarka shine abin da ya kamata ko kuma akwai wani tsari da addinin musulunci ya tsora mu akai kaga akwai bukatar yan uwansu zan wannan sosai da sosai irin wannan zamani da muke ciki ya kamata a takarantar da mutane irin wannan babu baka dan a san matsayar addinin musulunci game da abin da ake ciki dan yanzu da yawa daga cikin kasashen musulmi Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da shugabanni da suke azalmai to jarraba su da shugabanni azalmai da akai kuma sai suke kaucewa abin da alqur'ani da hadisi yace su yi game da mu'amalantar shugabanni su shugabanni sun yi zalunci su ma mabiya sun yi zalunci to waye zai yaran kenan ana za a samu daidaito kenan ina fata an fahimta waye Allah madaukakin sarki zai kalla a ciki ya saka wa ɗayan a ciki kowa zalunta kowa yake ina fata an fahimta to wannan babu insha Allah ta'ala zamu ji wasu abubuwa daga cikin abubuwan da na dan gutsara mana a cikin muqaddimar insha Allah ta'ala malai cewa ya taqidu ahlus sunnati wal jama'ati ahlus sunna wal jama'a suna kudirce cewa bi anna Allah ta'ala haqiqa Allah madaukakin sarki awjaba alal mu'minina ya wajabta ga mu'minai gaba daya matakar mutum mu'mini ne to Allah madaukakin sarki ya wajabta masa ta'ata wulati amrihim da yayi biyayya ga da'a ga majibinta al'amarinsu shugabanni kenan sai malai ce fi ghairi ma'siyati llahi amma a cikin abin da yake ba saban Allah madaukakin sarki ba duk abin da shugaba na musulunci ya kawo a matsayin doka ko wata ka'ida ta tafiyar da rayuwa ko ta addini to wajibi ne kai a matsayinka na musulmi ka bi ba zabi bane ba ganin dama bane dole ne wajibi ne idan ka saba wannan shugabar to ka saba wa Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta abinda zai sa ba za ka yi wannan doka biya ba kawai shine idan ya kasance cikin saban Allah madaukakin sarki ne saboda ga'idan la da'ata lima khaluqin fi ma'siyatil khaliq wallahu wa rasuluhu haqu ay rubuhu in kanu mu'minina Allah da manzansa su suka fi cancanta a nemi yarda su ba kuma a biyayya ga wani abin halitta matakar idan mutane sun kasance mu'mini ne cikin abin da yake saba wa Allah madaukakin sarki ne malai ce wa ya taqiduna ma'ana qawlihi sallallahu alaihi wasallam hakanan ahlus sunna suna kudirce ma'anar fadin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fi hadith ubadah ibn samit radiyallahu anhu a cikin hadisin sahabi ubadah dan samit Allah ya kara masa yarda da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa isma wa ati wannan magana ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake fuskantar da ita zuwa ga al'ummarsa gaba daya tun daga kan sahaban da yake maganar yake wajjahar da magana zuwa gare su har mu yanzu da muka zo a wannan lokaci da muke karanta karatu duk annabi yana magana da mu ne gaba daya yace isma ka saurara wa ati sannan kuma ka bi wa zaka saurara wa zaka bi shine shugabanka wannan lafazin ku kalla yazo ne da lafazi a matsayin siga ta fi'ili amri isma kaji wa ati kabi ka'idar malaman usul fiqh kuma suka ce duk inda umarni yazo al'amru lil wujubi duk inda umarni yazo a cikin alqur'ani ko hadisi to wajibi yake nunawa har sai wata karina ko wata wani dalili da yazo ya nuna cewa ba wajibi yake nunawa ba mustahabi ne ko abin da ya kama da haka to amma nan ba mu samu wani dalili da yake nuna cewa ba wajibi bane saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ka ji abin da shugaban ka zai gaya maka ka kuma yi masa biyayya fi usrika sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a cikin abin da yake yi maka tsanani wa yusrika da kuma cikin abin da yake yi maka yalwa wa man shatika da cikin abin da yake yayi maka nishadi yayi maka dadi dokar ta dace da ra'ayinka da sanka wa makrahika da kuma abin da yake ya ci karo da sarranka dole ne kai shugaba biyayya a cikin waɗannan abubuwa cikin abin da yake yayi maka dadi ko bai maka dadi ba abin da yake kunci ne ko ba kunci bane dole ne kai masa biyayya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa afaratin alayka kai cikin abin da yake ma kirkiri ka fahimci an fifita wasu a kanka yadda shugabanni suke fifita kansu da iyalansu su azurta kansu su azurta iyalansu su azurta wanda suke so na kusa da su kai kuma kana gefe kana bukata amma kuma an hana ka ka fahimci haka kirkiri to dole ne sai kai biyayya ina fata an fahimta inji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakuwa ba inji ni ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa in akalu malaka ko da sun ci dukiyarka wa darahu dhahraka sun bigi bayanka sun sa maka bulala sun zalunce ka illa ayyakuna ma'asiyatan cikin abu daya da ba za ka yi musu biyayya ba cikin abin da yake saban Allah madaukakin sarki ne shine illa ayyakuna ma'asiyatan sai dai idan ya kasance cikin abin da yake saban Allah ne nan ko ba a yi biyayya ina fata an fahimta yawa to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba malai yace akhraja ibn hibban wannan hadisi ibn hibban ya fitar da shi fi sahihi a cikin ingantaccen littafin shi بإسناد حسن لإسناد ونديك حسن وأصله في الصحيحين أما أصل حديث ما ناتك بخاري ناتك مسلم هو حديث ني انغنتتي النبي تيراد امتي سر تبتا اغري شي تي واجبي ني ميو شغابن مو بييا مجي مو بيسو دك ا cikin abin da suka kawo mana yayi mana dadi bai mana dadi ba cikin abin da yake sarrafa ne cikin abin da yake ba sarrafa bane annabi tiraad amci tsara tabbata a gare shi yace kai koda sun dake ka koda sun kwace dukiyar ka dole kai musu biyayya Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a cikin sharhin da yawa Aqidatul Wasitiyya abin nan Aqidatul Tahawiyya yake cewa abu na farko da ya kamata mutum ya fara kallo wajen yin khuruji ko fito na fito da shugaba shine abu na farko barnar da khurujin zai haifar wa shugaba yafi gyaran da kake tunanin samu yanzu misali a ce shugabanni azzalmai ne suna zalunci sai wasu daga cikin jama'a su ga ba su da zaluncin nan bari mu hada kai mu zo mu yaki shugabannin nan mu kwace mulkin mu dora wanda yake mai adalci to barnar da wannan aiki nasu zai jawo yafi zaluncin da shugabannin can suke dan za ku ga duk zaluncin da shugaba yake mutane da yawa suna harkokin su suna gabatar da kasuwancin su suna ayyukan gwamnatin su suna abubuwan su ana addini ko mai lami lafiya suna can suna ta zaluncin su amma bai hana mutane wannan abubuwan ba amma daga lokacin da wasu suka ce bari mu fito mu fito na fito da shugabanni abin da zai haifar shine me yaki dan shi shugaba babu yadda za a kawai nadi hannunsa haka kawai wani farahu lasibilan yazo yace saukar kan mulkin kai sauka za ta yi me zai yi zai fito da sojoji da karfinsa da duk abin da ya mallaka na sojoji ya ga kashe wannan wanda ya fito din to shi kuma wancan shi ma yayi shirin sa kasa me zai faru yaki ne zai faru shi kuma yaki idan ya faru da su wanda suka kirkiro yakin da wanda ake yaka da mutanen gari gaba ɗaya zai shafe su gaba zai shafe su dan karamin takadiri yanzu abin da ya faru game da kabiyar Boko Haram kun ga Boko Haram abin da suke cewa gwamnati ba gwamnatin musulunci bace ba haka bane gwamnati ta dagu gwamnati ce ta kaza saboda haka ya kamata a yi canji a kafa shari'ar addinin musulunci to wannan shi yasa suka fito suke waɗannan abubuwan daga lokacin da suka fara wancan yakin zuwa yanzu sun samu abin da suke so ba samu abin da suke so ba su ma gwamnati wanda suke wancan zaluncin da su waɗannan sai ga bar su fita daga karkashin su su ma har yanzu ba su samu abin da suke so na kawo zaman lafiya ko kuma gamawa da su gaba ɗaya ba. Sannan mutanen gari abin ya tsallake kansu bai tsallake kansu. Ko jiya ina ji wasu mutum hudu an musu yankan rago ɗan gudun hijira. An koro ka daga garinka ba, an shiga garinka kamar yadda kuka ji shekarun wancan satin da ya wuce an kwace wani gari ko a garin Maiduguri. To sun fito za su gudun hijira su koma inda za su je su ɗallaɓe akan hanya fa aka tare su aka musu yankan rago. To abin da yake faruwa kenan, duk inda aka ce za a fito na fito da gwamnati, abin da yake faruwa kenan yawa. To kun ga sai ku ga wancan zalunci da shugabannin suke yi shi yafi sauki, duk ciki da zalunci da ta'addanci babu abin da yake mai sauki. Amma akwai abin da suke cewa ittikhadu akaful dararain, abubuwa ne guda biyu bakake kuma dole sai ka dauki guda ɗaya kai amfani da shi, sai ka dauki sai ka kalli wanne ne yafi sauki saukin matsala akan wanda yafi girman matsala sai ka dauki mai karamin matsala. Ina fata an fahimta. To sai mu kalla da zaluncin da shugabannin suke yi a farko da kuma wannan ta'addancin da rashin zaman lafiya, wanda rashin zaman lafiya sai ya rikita kowa da kowa, sai ya rikita komai da kowa, ba za a yin kasuwanci ba. Yanzu akwai garuruwan da kuna gani tunda aka fara Boko Haram mutanen garin suka fita daga ciki a Maiduguri, tunda aka fara abin suka fita da su da iyalansu da kasuwanninsu da masallatansu duk sun fita sun bar su, sai kwana-kwanan nan ake dawo da su garuruwansu. Ai jama'a kowa san wannan labarin ko? Sai kwana-kwanan ake dawo da su cikin garuruwansu. To da wancan zaluncin da shugabanni suke yi da kuma wannan ta'addancin da yake faruwa, wanne ne yafi girma? Ta'addanci yafi girma. Saboda haka idan aka ce za a fito na fito da shugaba ko da azzalimi ne, abinda zai haifar na barna kuma sai yafi abinda shi shugaban yake na zalunci, barna sai ta fi haka. To shi yasa sai addinin musulunci ya hana duk lokacin da shugaba yake zalunci sai a yi masa biyayya gwargwadon abinda shari'a ta ce a masa biyayya. Haƙƙinka da kake da shi a wajen Allah maɗaukakin sarki ya take ya danne ya hana ka, ka nema a wajen Allah, wallahi tallahi sai Allah ya fitar maka. Ina fata an fahimta. Wallahi sai Allah ya fitar maka, shine abin da ya kamata. Amma idan ka fito kai fito na fito da shi babu abin da zaka iya samu. Sannan Sheikh Albani yake cewa abu na biyu kuma shine maybe mu kanmu mabiya akwai laifuffuka da muka yi masu yawa wa Allah maɗaukakin sarki, sai Allah maɗaukakin sarki amfani da wannan damar dan ya yafe mana zunubanmu. Nan duk lokacin da ake zaluntaka, to Allah maɗaukakin sarki yana amfani da wannan ya yafe maka su daga cikin kurakuranka. Abu na uku kuma yace duk lokacin da kaga an kawo wasu wani shugaba azzalimi, to galibi mutanen da suke ƙarƙashin wannan shugaban su ma azzalimai ne galibi. Ina fata an fahimta. Yace galibi in kaga an jibinta wa mutane wani irin shugaba, wani karkatacce, wani wanda ya tsayawa ya musu aikin da ya kamata, to ka duba kaga su mutanen ya suke. Ina fata an fahimta. Yace Allah maɗaukakin sarki yace wa kadhalika nuwalli ba'adh-dhalimina ba'adan, kamar haka ne muke jibinta wa sashin azalimai sashi akan sashi. Haka wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, sai Allah ya ce me? Wa ya'fu an kafir. Wa ma asabakum min musibatin, duk lokacin da wata musiba ta same ku sai Allah ya ce to fa bima kasabat aydikum, sakamakon abin da hannayenku ne suke aikatawa. Duk lokacin da hatta ba ma a shugabanci ba, hatta kai akan kanka al'amuranka na kasuwanci, al'amuranka na aiki, al'amuranka yau da kullun suna tafiya yadda ya kamata, lokaci guda kawai sai kaga sun tsaya sun takure, abubuwa ya ki gaba ya ki baya. To malamai suka ce ka kalli kanka fa bi ma kasabat aydikum, ne haka ma Allah maɗaukakin sarki yana kauda kai ya afuwa da yawa daga ciki. To duk lokacin da muga shugabannin mu azzalimai ne sai mu kalli kawukanmu, dan Allah ɗan uwa kowa yau kansa adalci, mu kalli kan biya muke mu'amalar mu, shine abin da ya kamata mu kalli junanmu. Daga ƙasa abin yake farawa, kowanne ɗaya daga cikin buri yake samu dama ya zalunci ɗan uwansa, dan Allah ba haka bane? Mafi yawanci ba za ka ce gaba ɗaya ba, amma mafi yawanci kusan kashi 8 daga cikin 10 wallahi kowa buri yake samu dama ya zalunci ɗan uwansa. Yanzu waɗannan masu kidnapping ɗin a cikin daji da sauransu fulani ne fa galibinsu, galibinsu wasu daga ciki fulani ne, gashi na kuna ganin su. To yanzu misali irin waɗannan abubuwan da suke yi, a kama mutum wani a kashe shi, wani a karɓi kuɗin fansa, wani a karɓi kaza da sauransu, wannan shugabanni ne suke wannan abubuwan? Yanzu algus da ake yi a kasuwa, a ɗebi kaya a je a ɓoye shi a sito, yanzu ana tunani kayan abincin nan da wata ɗaya ko wata biyu masu zuwa dab da azumi za su tashi sosai da sosai, 'yan kasuwa suna nan sun ɗebi kaya da yawa an je an ɓoye a sito. yanzu wannan shugabanni ne suke wannan ba a cikin mu suke ba ta abubuwan da suke fara zaka ga abubuwan asali mu muke fara su to kuma kana so Allah madaukakin sarki ya kawo maka shugaba kamar sayyidina Umar ko Umar bin Abdul Aziz ina fata an fahimta ka je ka bincika kaga mutanen da sayyidina Umar ya mulka wani irin mutane ne irin mu ne wallahi ba irin mu bane mutanen da Umar Abdul Aziz ya mulka wadannan irin mutane ne irin mu ne ba irin mu bane a yanzu ina ba mu tabbas da zamu gyara kanmu mu gyara mu'amala a tsakanin mu hikidi da gilli da kin juna da ta'e juna da zuwa mu junan mu tsafi da asiri a kashe wannan a haukatar da wancan ayyo wannan kaza zamu kautar da shi gefe san juna da tallafawa juna da daukan nauyin juna ya shiga cikin mu wallahi sai Allah ya kawo mana canji wallahi sai Allah ya kawo mana canji dan alƙawarin Allah madaukakin sarki ne kuma baya canzawa walan tajida li sunnatillahi tabdilan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa to shi yasa duk lokacin da muke so mu yi wani abu akan shugabanci mu fara kallon kanmu mutane suna cewa shugabanci shine abin da yake na farko da ya kamata a fara kallo to amma matsalar shine diyar da kake ganin shugaba adali ne mai kirki ne idan ba mu gyara ba idan ya hau duk kirki nasa sai Allah madaukakin sarki ya batar masa da basira Allah ko sai ya kasa komai sai bayan yayi duk mulkin da zai ya sauka sai ta tunani ya akai waje kaza akai abu kaza waje kaza mai sa ban yi kaza ba wannan dan bashi a waje kaza yake ta abu kaza mai nasa mai sa na dora shi kwakwalwarsa da tunaninsa ba fa a hannunsa suke ba Allah ne yake gudanar da su yake tafiyar da su ina ba ta an fahimta idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya dora mutumin da ake gani azzalimi ne ba mutumin kirki bane wallahi sai Allah ya jiyo tunaninsa kuma sai ya muku adalci wannan shine abin da Sheikh Nasiruddin Albani ya faɗa a cikin wancan littafi na sharhin da yawa qilatu tahawiyya yayi babi shi malam tahawi yayi babi ne akan abin da ya shafi akan abin da ya shafi yiwa khuruji wa shugaba yace wala nara al-khuruja an a'immatina yace ba ma ganin dacewar ayi fito na fito da shugabanni da sauransu to wannan gabar ita Sheikh Albani ya dauka yawa sharhi ya kawo waɗannan maganganu maganganu ne kuma su tsada wanda ƴan uwa idan muka dora su a mizani na adalci a wannan rayuwa da muke ciki zamu ga sun hau daidai waje da sun zauna Allah ya ba mu ikon gyarawa malai cewa ya taqiduna tahrim al-khuruj ala wulatil amri suna kudurci haramcin yin fito na fito ga shugabannin musulmi majibinta al'amarin musulmi wa in jaru koda waɗannan shugabannin sun yi adalci kamar yadda hadisin sama ya nuna وظلموا كما سن يزالنتي ما لم يروا كفرا بواحد متكر بسغا كافرتي قررا a cikin abinda wannan shugaba yake umarni da shi ba din lokacin da aka kafirci to ba za a yi masa biyayya ba indahum fihi min Allah burhan wanda suna da hujja a wajen Allah madaukakin sarki da za su kare kansu da shi sakamakon kingi wancan shugaba biyayya a kansa idan sai ga kafirci qarara to ba za a yi masa biyayya a wannan lokaci ba liqauli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake cewa khiyaru a'immatikum ga wani hadisi shi ma ɗan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa zababbu daga cikin shugabanninku mafiya alkhairin shugabanninku allazina tuhibbunahu wanda ku mabiya kuke son su wayuhibbunakum suma kuma suna son ku haka muke da shugabannin mu suna son ku kuma kuna son su ويصلون عليكم سنا يمكو الدعاء وتصلون عليهم كما كنا يمسو الدعاء النبي قراد أبو جيس أرى تبتع قريش يتي وشرار أئمتكم ما بيا شر أشرارا شوى غبننكم سوني الذين تبغضونهم وندكو كي كنسو باقوا سنسو ويبغضونكم سما باسا سنسو كوا بايا سنسو تلك يسيني وشوغبا شوغبا يسيني وتلك talaka ya la'anci shugaba shugaba ya la'anci talaka haka to wannan sai ne mafiya sharrin shugabanni kenan wa tal'anunhum wa yal'anunkum kana la'anta su masana la'antaku qila ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah afala nunabidhum bisayfi idan muka samu irin wadancan shugaba da ba ma san su kuma ba sa san muke tsine musu kuma suke tsine mana ba za mu fito na fito da takobi akan su ba mu dau takobi mu canza su mu kawo wanda muke gani su suke son mu muke son su mu dora akan mulki fa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi yace la kada ku yi haka ma aqamu fikumus salata matakar dai suna tsaye da sallah a cikin ku to ba za ku yake su ba matakar shugaba musulmi ne yana yin sallah bai hana sallah ba bai kawo wasu dokoki da tsarurruka da zasu hana addinin musulunci gudana a garin sa ba to ba za a yi masa wannan ba matakar bai kawo abin da zai kawo addinin musulunci cikas ba ba za a yi masa haka ba annabi tsirada amince tsara tabbata a gare shi yace matakar suna tsaye muku da sallah ba za ku yake su ba wa idza ra'aytum min wulatikum shay'an takrahunahu sai annabi tsirada amince tsara tabbata a gare shi yace idan kuka ga wani abin da kuke ki game da shugabanninku suna zaluntar ku suna fifita kansu suna kwashe dukiyarku suna yin abubuwan da bai dace ba game da ku sai annabi tsirada amince tsara tabbata a gare shi yace fakrahu 'amalahu to kuki abubuwan da suke aikatawa kuki abin da suke aikatawa shine karshen dama matakin umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna mar aminkum man karam fal yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati bal bi lisani wa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al iman to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan kuka irin wannan kuki abin a cikin zuciyarku kuki aikin da yake aikatawa amma wala tanzi'u yadan min ta'ati kada ku cire hannunku daga yi masa da'a kada mutum ya koma gefe yayi fito na fito da shugaba ya ce shi ba zai biyayya ba addinin musulunci hana wannan wa fi lafdin aw lafazi kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ya ala man waliya alaihi wali ku saurara hakika wanda duk aka jibinta masa wani shugaba aka dora masa wani shugaba a matsayin shugabansa fara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyatillahi sai ga yana zuwa da wani abu wanda yake saban Allah ne shi shugaban kenan yana zuwa da abin da yake saban Allah ne falle karahu ma ya'ti min ma'siyatillahi to shi mabiyin sai ya kyamatu wancan abin da shugaba yake zuwa da shi na saban Allah madaukakin sarki din da shi amma wala yanzi anna yadan min ta'ati kada ya sake ya ce zai cire hannunsa daga yi masa biyayya kada ya sake ya ce daga yanzu babu ni babu shi tunda yayi abu kaza na saban Allah tunda yayi abu kaza na kauce ka'ida to babu ni babu yi masa biyayya wannan ba daidai bane wancan abin da ya na saban Allah sai ka kyamace shi sai ka ki shi sai ka guje shi sai ka kiyin aiki da shi amma sauran abin da zai kawo shi kuma na saban Allah na daidai na yi wa Allah biyayya ne shi kuma dole ne kai masa da'a a kansa wannan hadisi akhrajahu muslim an Auf bin Malik imam muslim ya fitar da shi daga Auf bin Malik malik wal kharij min al jama'ati wanda duk yake fito na fito daga cikin jama'an mutane ya bijire wa shugabanci alhaqa bihi shari'a uqubatin ghalizatan shari'a za ta riskar da uquba mai kaushi a kansa fi dunya wal akhira a duniyarsa da kuma lahirarsa tatanasabu ma'a idami jarimatihi min zalika malai ce wanda ita uquba za ta dace ne da girman irin laifin da yake aikatawa na fito na fito dan masu fito na fito din kala kala ne akai wanda shi kawai cewa zai yi biyayya ba shugaba ya ce ai wani abu sai ya ce shi ba zai ba kaga wannan girman laifin sa bai kai wanda shi kuma zai ce zai dauki makami ya yi shugaba ba to kowane gargwadon yanayin yadda ya fito na fito din gargwadon irin kubar da za a yi masa kina malai ce daga cikin irin kubar da za a yi mutum anna man mata wanda duk ya mutu wa huwa kharijun an ta'ati yana mai fita daga cikin yiwa shugaba da'a mufariqun lil jama'ati yana fita daga cikin jama'ar musulmi mata mitatan jahiliyatan to yayi mutuwa irin mutuwar jahiliya wannan hadisi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na bukhari da muslim malam ya narke shi hadisi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce wanda duk ya cire hannunsa daga yiwa shugaba biyayya ya mutu a haka to yayi mutuwa irin mutuwar maguzanci kamar lokacin da babu addinin musulunci to mutun ya irin wannan mutuwar kenan Allah ya kyauta malam ya ce man faraqa al jama'at man faraqa al jama'ata wanda duk ya rabu da jama'ar musulmi la yus'alu anhu malai ce to wannan ba za ma a yi tambaya game da shi ba babu ruwan Allah madaukakin sarki da al'amarin sa gaba daya sai malai ce kinayatan an azimi dhanbihi wannan kinaya ne na girman laifin da yayi a ce Allah madaukakin sarki babu ruwan shi da kai ba zai kula ka ba to daya daga cikin abin da yake jawo ka shine mutun yayi shugaba tawaye wa man faraqa al jama'ata hakanan wanda duk wanda yayi shugaba tawaye ya fita daga cikin jama'ar musulmi fala hujjata lahu inda Allah ta'ala yawmal qiyama shi ma wannan hadisi ne na annabi tsirai da aminci tsara tabbata a gare shi ba shi da wata hujja da zai tsaya da ita a gaban Allah madaukakin sarki ranar tashin alkiyama mana duk mutumin da aka ce ba shi da hujja yayi laifi an kawo shi kuma ba shi da hujja me za a yi masa sai a masa hukunci ina fata an fahimta to haka zai tashi a gaban Allah ranar tashin alkiyama mallai ya ce man fara aljama'ata jama'ata daga cikin dai uquba ta wanda ya tarci mai fito na fito da shugabanci shine wanda duk ya fita daga cikin jama'ar musulmi fa inna shaytana ma'ahu yartakib hakika shi an ya tare da shi yana ingiza shi yana tura shi yana hankada shi su je su wannan aika tare dan mutumin da ya cira hannunsa wa shugabanci to ai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce yadullahi ma'al jama'a kuma duk inda mutane da yawa suke to ana alkhairi yake duk inda mutum da ya fita to shi kuma shaytan ne tare da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce koda a cikin kerkeci idan ya tashi farautar dabbobi zai zabo wanda ya ware ne sai ya bi shi sai ya kashe shi amma a cikin yama din sai dai ya biyo su idan suka gudu to yakan kallo wanda ya ware ne a cikin su a cikin gudun ma sai ya bi sai ya danne shi kawai to haka shi dan yake idan kana cikin jama'a a tare a ture to yana shakkare kawo maka hari ko ya farmake ka amma lokacin da ka ware kace kai ba ruwanka da sauran jama'a to shedan ya samu abokin tafiya shikenan sai ya ta ingiza ka shikenan sai ya je ya zuga ka tattaro mutane a samu kayan fada da makamai da sauransu a zo a farfa da kun fara kuma an fa karfin ku sai a gama na farko baka tare da Allah madaukakin sarki a duniya ma kuma baku samu nasara malai ce man farq al jama'ata halla damu hakanan wanda duk ya fita daga cikin jama'a ya fita daga yiwa shugaba biyayya halla damu jininsa ya halatta mafi girman ma abin ke kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa in ta'ifatan min almu'minina qattatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma fa qatil allati tabghi hatta tafi ila amrillah duk lokacin da jama'a guda biyu suka hadu suke fada tsakanin su sai Allah madaukakin sarki yace to a samu ta jama'a ta uku fa aslihu bainahuma sai sulwa tsakanin su to fa in baghat ihdahuma idan ɗaya daga cikin su tayi zalunci tayi dagawa tace ita ba za ta yadda ba ita ba za ta yadda ta bawancin sulhun ba sai Allah madaukakin sarki ya ce to a tare gaba ɗaya sai a yake ta har sai an dawo da su ga al'amarin Allah madaukakin sarki to haka nan duk wanda yayi shugabanci tawaye to ya halatta a lokacin azabar da jininsa ya halatta a lokacin saboda haka akwai matsaltsalu masu yawa a cikin yawan shugabanni tawaye tare da cewa ƴan uwan mu fahimci cewa ba fa addinin musulunci goyen bayan zaluncin shugaba yake ba addinin musulunci yana goyen bayan shugaba ya kama kare sai daga dama bane dan ya kamata a fahimci wannan din sosai yadda ake cewa ayo shugaba biyayya ba ana nufi shi kuma yayin abin daga dama ba a'a abin da ake kallo shine kai a matsayinka na mabi idan Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka da shugaba wanda yake maka adalci ya kamata ka mu'amalance shi shine abin da ya kamata shi ma shugaban akwai nasa kuma me ya kamata mabiyansa wanne yanayi ya kamata a ce ya dora mabiyansa akai me ya kamata ya aiwatar musu wannan shi ba nasa yana nan kuma daban amma kai dai ga naka idan kai naka ka sauke naka kowanne irin al'amari yan uwa bin da ya kamata ba mu kallo ki mu'amalarka tsakaninka da mahaifinka mu'amalarka tsakaninka da ƴaƴanka mu'amalarka tsakaninka da matarka mu'amalarka tsakaninki da mijinki mu'amalarka tsakaninka da abokanka na gida da na kasuwa da na makaranta da na ko ina da duk wanda kake mu'amala da su ko wani shugabanka ne a kasuwa ko a wajen aiki abin da ya kamata ka yi da shi kenan kullun ka rinka kallo kai menene haƙƙinka a kansa naka haƙƙin da yake kansa ka bashi ka sauke naka fa ya hana ka to roƙa a wajen Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta amma kai kake gani ya zalunce kai hana ka haƙƙinka sai ka ce kai ma bar ka hana shi nasa to kun yi daya ina fata an fahimta yadda kake gani yayi laifi kai ma haka kai laifi kai da shi babu wanda yake wani kowa mai laifi ne a wajen Allah madaukakin sarki saboda haka dole ne bar ka kallon wannan a cikin mu'amalar mu duk wanda Allah ya hada kai a matsayin abokin mu'amalarka to dole ne ka rinka kallon wannan idan mahaifinka ne ka bashi haƙƙin ka daidai gurgurdan abin da Allah madaukakin sarki ya ce a bashi idan danka ne shi ma ka sauke nauyin haƙƙinsa yayi maka biyayya yayi maka tawaye yayi maka abin da bai dace ba wannan ka bashi da Allah madaukakin sarki kai ne ka bashi nasa haka nan tsakanin mata da miji ita ma kai ma ka bata haƙƙin da yake nata ne wanda Allah ya ce a bata ta maka biyayya ta maka abin da bai dace ba shi ma wannan ka bata da Allah subhanahu wataala wannan Allah madaukakin sarki zai karɓa wato ba abin da ya shafi shugabanci kadai kamata mu sa wannan al'amarin ba idan muka sashi a rayuwar mu gaba daya za mu samu mafita a cikin abubuwa da yawa da suka rikice mana insha Allah ta'ala. Allah mu dauke sarki ya samu dace. Da kuwa za mu dakata anan insha Allah ta'ala. Sai sati mai zuwa idan Allah mu dauke sarki ya kai mu za mu dora daga inda muka dakata. Abinda muka fadi didi Allah mu dauke sarki ya ba mu ladan kuskuren da muke Allah mu dauke sarki ya fi mana. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.